sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Talata 31 ga watan Maris shekarar 2020. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a dokar da ta bashi ikon daukar matakan da ya bayyana a jawabinsa ga 'yan Najeriya akan yaki da yaduwar cutar COVID-19. Za kuma ku ji wani rahoto na musamman daga Jamhuriyar Niger akan yawan waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar coronavirus inda ya ci gaba da ƙaruwa musamman ma a birnin Yamai. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni, amma duk kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya. Duk da nasarorin da ake samu a kasashen China da Korea ta Kudu a yaki da cutar coronavirus, kungiyar lafiya ta duniya WHO a yau Talata ta ce har yanzu dai yankin na da sauran aiki a gaba dangane da annobar ta coronavirus. Za a dade ana fama da wannan annobar kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba. Muna bukatar kowace kasa ta ci gaba da daukar matakan da suka dace da ita, babban daraktan yankin Yamma Dr. Takeshi Kasa ya faɗa a wata ganawa da manema labarai. China ta bayyana mutuwar mutum guda da kuma sabbin kamuwa da cutar 48 a yau Talata. Babu ɗaya daga cikinsu da ya kamu da cutar a cikin gida, yayin da Koriya ta Kudu kuwa ta bayyana sabbin kamuwa 125. Kasa ya ce ba su da wata hujja kan cewar karuwar yanayin zafin bazara mai zuwa zai rage yaduwar cutar kamar yadda mutane da dama suke hasashe. Kana babu tabbacin ko yaushe annobar za ta kawo. Wani masanin cututtuka Matthew Griffiths da ke shawartar hukumar ta WHO game da matakan da take dauka akan cutar a yankin ya bayyana damuwar cewa ana sa ran duk wuraren da annobar za ta yi illa kasashe ne da suka fi raunin tattalin arziki. A makon da ya gabata yankunan Laos da Myanmar suka bayyana samun ullar karon farko, ko da yake masana harkar lafiya sun yi amannar cewa rashin gwaji ne ya sa ba a gano wasu da ke da cutar ba. Kungiyar kamfanonin sufurin jiragen sama a yau Talata ta yi gargadin cewa kamfanonin jirage a fadin duniya ba za su farfado daga komada mafi girma da suke fuskanta ba har sai zuwa ƙarshen rubu'in wannan shekarar. Kana kuma farfadowar kan iya kasancewa na dan lokaci idan annobar corona ta sake juyowa har aka samu karuwar annobar ta hunturu. Kamfanonin jirage da dama har ma da masu karfin kudade suna gwagwarmaya ne na tsawon lokaci a yayin da masana'antar ta yi asarar tsabar kudi dalar Amurka biliyan 61 a wannan rubu'in shekarar. A sanadiyar fadawar harkokinta na sufuri da kudaden shiga har kashi 70% a cewar kungiyar sufurin jiragen sama ta kasa da kasa. Ana sa ran cewa kamfanonin jirage za su tafka asarar dalar Amurka biliyan 31 a wannan rubu'in a yayin da akasarin jirage suke tsaye cik sakamakon matsalar yanayi da dokar hana zirga-zirga da kasashe suka kafa. Rikicin da ake yi a tsakanin 'yan awarin Kamaru da dakarun sojin kasar ya shafi rayuwar kimanin mutane miliyan 2, inda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane ya kuma raba wasu ɗaruruwan dubbai da muhallansu. Da dama daga cikin waɗanda rikicin ya tarwatsa suna zaman gudun hijira a Duwala, inda suke zaune cikin cunkoso a ƙananan ɗakuna da ake shan wahala kafin a samu. Joseph Mofo ya arce daga ƙauyensu da ke kusa da babban birnin ƙasar Duwala a arewa maso gabashin Kamaru a lokacin da rikicin ya ɓarke a shekarar 2017. Mofo shugaba ne a al'ummar tasu, inda tuni ya baiwa mutanen da rikicin ya tarwatsa matsuguni. Joseph Mofo ya ce matsala ɗaya da suke fuskanta mai tada hankali ita ce rashin makewayi. Ya ce a halin yanzu makewayi ɗaya suke amfani da shi, saboda haka sai sun yi layi kowace safiya kafin su samu damar kewayawa, abinda ya ambata da babban tashin hankali. Daga ƙarshe Afirka ta Kudu ta ƙaddamar da wani gagarumin shirin gwaji na cutar coronavirus. yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya dau wato ya zarce 1000 adadi mafi yawa a kowace ƙasa a nahiyar. A daren jiya Litinin, shugaba Cyril Ramaphosa ya bada sanarwar cewar a cikin ƴan kwanakin nan ma'aikata kiwon lafiya a kalla 10,000 za su rika bi gida-gida don gudanar da gwaje-gwajen cutar ga al'umma. Wato tuni dai kasar Afirka ta Kudu ta dauki matakin hana shige da fice na tsawon kwanaki 21 da nufin kawar da cutar. Yan sanda sun kama mutane da yawa da laifin sabawa dokar hana zirga-zirga. Ramaphosa ya bayyana cewar an tabbatar da mutane 1,326 ne suka kamu da kwayar cutar a kasar Afirka ta Kudu, kuma mutane 3 sun mutu. Yazuwa yanzu dai an samu mutane sama da 5,000 da ake da tabbacin cewar sun kamu da kwayar cutar a daukacin nahiyar Afirka, kuma mutane 173 ne suka mutu.
A gaida Aisha Ma'azu da takarar kuma na labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a dokar da ta bashi ikon daukar matakan da ya bayyana a jawabinsa ga 'yan Najeriya akan yaki da yaduwar cutar COVID-19. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kudurori na doka wanda ya ba da ikon daukar matakan da ya shimfida a lokacin da yawa ƴan kafa jawabi akan matakan da gwamnatin ke dauka na hana bazuwar wannan ciwo na corona da ya zama annoba a duniya baki daya. Sa hannu a wannan doka da ya zama wajibi ganin irin cece-kucen da ya biyo bayan daukar matakan da shugaba Buhari ya bayyana dauka, inda wasu masu ina da demokradiya ko kare haƙƙin bil'adama suke ganin cewa an takurawa al'ummar kasa. Minista mai kula da shari'a a Najeriya kuma babban lauyan gwamnati Abubakar Malami ya yi min karin haske dangane da kudurin wannan dokar da kuma muhimmancin sa mata hannu da shugaba Muhammadu Buhari ya yi, inda yake cewa
bayanai tsakankanin masana ya nuna cewa hanya mafi sauki mafi alheri ta gaugawa ta hana yaduwar ta shine takaita cutanya tsakankanin al'umma. Kuma wannan jawabi da shugaban kasa ya yi da kuma ainihin ita doka wadda ya samu hannu da ainihin rage zirga-zirga suna da nasaba da manufa ta ainihin ganin cewa ita wannan doka wadda wannan cutar an kange ta a hana ta yawaita yaduwa tsakankanin al'umma kamar yadda dokoki na kasa haɗi da dokar da ake kira dokar killacewa wasan quarantine da kuma ainihin wasu sashi na tsarin mulkin Najeriya da kuma dokoki irin na kasa da kasa da Najeriya ta samu hannu suka amince a idan bukata ta kama musamman akan damuwa wadda ke da nasaba da annoba. Saboda doka ce take ta samu asali akan dokoki na Najeriya, tsarin mulkin Najeriya, dokokin da ke wanzuwa a Najeriya, dokoki na kasa da kasa da Najeriya ta sa hannu tsakaninta da sauran kasashen duniya a cikin yanayi irin wannan na maganin annoba idan ta taso.
Amma har yanzu akwai wasu masana shari'a da suke korafi cewa dokoki ba su ba shugaban kasa iko da ƙarfin yin wasu abubuwan da za su iya takurawa al'ummar kasa, su hana su hanyoyin abincinsu, su hana su rayuwa kamar da suka saba da sunan cewar za a takaita mu'amalarsu domin yaƙi da wani ciwo. Ba ganin wannan kila abun damuwa ne da ya kamata gwamnati ta fito da wani tsari da kamar za a share hawaye na al'ummar kasa ko da kuwa doka ta ba da iko a yaka.
A na farko dai ya kamata ka fahimci cewa bukata wadda ta tilasta ɗaukar matakan da shugaban kasa ya ɗauka bukata ce wadda ke da nasaba da annoba. Saboda haka a bisa tsari na doka idan babu li babu la babu wani dalili mai ƙarfi irin na doka wanda ke da nasaba da annoba, to doka kamar yadda kace ba ta ba shugaban kasa dama na tauye ma mutane ma'auni na hada-hada ba. Amma idan ba su yi ba bala'i da annoba makamancin wannan ya taso, shine nake mai bijayo hankalinka akan tanade-tanade na tsarin mulki, akan tanade-tanade na dokoki na gida, akan tanade-tanade na dokoki waɗanda Najeriya da sauran kasashen duniya suka samu hannu. Abu mafi aladan ka fahimci cewa idan bukata ta taso irin ta annoba, tsarin mulkin ƙasar Najeriya, dokokin da ke da nasaba da annoba da ke wanzuwa a Najeriya da dokoki wanda Najeriya da sauran kasashen duniya suka samu hannu sun ba shugaban ƙasa dama ya kange hada-hada al'umma. Yadda kai ɗan ƙasa kake tunanin kana da haƙƙin kai kawo haka dan kasa wanda bai kamu da cuta wanda ke da nasaba da annoba ba yake da hakki na gwamnati ta bashi kariya na garin da cewa bai kamu da irin wannan cuta ba bai samu kanshi cikin kanki na ainihin rashin lafiya na annoba ba.
Ministan Shari'a na Najeriya kuma babban lauyan gwamnatin tarayyar Najeriya kenan Abubakar Malami a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruku Musa murin Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger inda yawan waɗanda suka rubu da ƙwayar cutar coronavirus da ci gaba da ƙaruwa musamman ma a birnin Yamai inda aka gano bullar wannan annoba da tuni ta halaka mutane uku. Wakilin mu a Yamai Sulaiman Muni Barma ya hada mana wannan rahoto na musamman.
A ranar 19 ga watan Maris ne aka gano mutum na farko mai dauke da ƙwayar cutar coronavirus a Niger. Yayin da bayanan ranar Asabar 28 ga wata ke nunin yawan waɗanda abin ya ritsa da su ya lullunka, kamar yadda ministan kiwon lafiya Dr. Iliyasu Idi mai nasara ya bayyana wa manema labarai.
Wai kuma sata panjimi se propage le premier cas on l'a enregistré le 19 aujourd'hui on est à 18 cas.
Yace ku dubi yadda wannan annoba ke ƙara yaduwa daga mutum guda da muka gano a ranar 19 ga watan Maris. Yau an waye gari mutane 18 ne suka kamu ciki har mutum uku sun rasu a sakamakon wannan cuta.
Il faut que tout le monde se mette dans cette lutte.
Yayin da cutar ta COVID-19 ke ƙara yaduwa, bincike ya gano ƙarin wasu mutane hudu a ranar Lahadi 29 ga watan Maris, abinda ke nufin mutane 22 ne aka tabbatar sun harbu a tsawon kwanaki 10 a birnin Yamai, inji ministan kiwon lafiya, lamarin da wasu 'yan ƙasar ke alakantawa da jinkirin da aka fuskanta wajen tsatsar da matakan rigakafin da shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya ayyana a jajibirin ɓarkewar wannan annoba. Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voice Sanwa.
Tun lokacin da shi gwamnati ya yi zaman taro na harko na 17 ga wata da aka ce sai 20 ga wata, kenan aka ƙara kwana uku za a fara daukar matakin ne, mun ka ce an dauki nawa gwamnati ta yi sakaci. Lokacin da an gama zaman taro, lokacin ne kamata a ce duk matakin nan da an ka dauka sun fara aiki. Lokacin kaga wani ba zai shigo ba da wata ƙasa, lokacin mutum ba zai hita ba da yamashi ta wani wuri, lokacin mutanen da a cikin gari suna azana cikin gari. Amma ka gani wannan sakaci da anka samu na kwana uku da rashin girmama abunda magabata suka ce, talakawa suka kiyarda su bar sallar jami'i alhali in akwai ciwo, wannan abun bai dace a yi shi ba. Wannan abun shi ya karfafa yaduwar abun, dole ciwon ya ta yaduwa. Abinda muke fata dai mutane su dauki da mahimmanci wa'anga abu da anka dauka na kariyar lahiyar jama'a, tunda ka kare lahiyar ka, ka taimaka a kare lahiyar wani, wata ibada ta shi ma.
Yanzu haka hukumomin kiwon lafiya sun dukufa ga binciken jama'a domin tantance mutanen da suka yi mu'amala da waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus, kuma bayanai na nunin tuni aka fara zuba ido akan wasu mutane kusan 600, kuma yake kawo yanzu an sallami wasu kimanin 67 daga cikin su, yayin da aka killace mutane 146 a hotel Gawai da ke Yamai. Masu rajin kare haƙƙin dan adam irin su Abdul Alhaji Idi na cewa
dole ne da pistaje din da ake faɗi ya kamata a yi bisa wannan guriruwan waɗannan mutanen da suka shigo Niger, inda suka shigo Niger da suwa gurin suwa suka tayi da wa suke mu'amala, wani guri ne suke to annan guriruwan da mutanen nan suka tayi, ya kamata a tahi a yi depistage, a yi binciken cutar. Tunda abin karuwa ke, ya kamata dukkan su waɗannan mutanen a je a bi guriruwan da suka bi. In aka yi bincike na cuta a lokacin nan ne ana da harin a tsaida wallafa abu, dole ne sai an yi wannan abu. In ba a yi shi ba, kullum za a samu tunda lokaci zuwa lokaci abin yana yi. Duwannan mutanen da suka shigo kafin a rage iyaka, abu inda suka bi a yi bincike na cutar, duka inda suka bi. Su masu ikon kansu su bi doka, in sun bi doka dole kingi su bi doka, sai a ga hasken abu.
Shugaban kasar Niger Isu Muhammadu da ke kan gaban yaki da cutar COVID-19 a wannan kasa ya kafa dokar taɓaci a birnin Yamai tare da takaita zirga-zirgar jama'a, har ma da killace birnin daga sauran yankunan kasar sannan ya bayyana shirin daukar sabbin likitoci 1500 tare da shirin sallamar mutane 1540 daga kurkuku ba idan wasu matakan da ya kuduri aniyar dauka dan samar wa 'yan kasar sassaucin rayuwa
duk wanda suka yi sama da fadi da kudin kasa kamata a hukunta su dole ne ayi adalci wanda jarabta ce daga Allah na halin da muke kuma abin da ya kamata mu gyara zamanmu dole ne a komo bisa abin da aka kiya wannan adalci jarabta ce daga Allah mun yi a cikin matakan da shugaban kasa dauka wasu zancen kudin wuta da na ruwa na transition social to ai ya kamata da a ce minista mai kula da Nijelek ko kuma ɗan Nijelek din su hutu dalla dalla su hudu meye ake ni duk shi shugaban kasa in ya kaga matsalar mu in shugaban kasa yayi sauran ministrori suke zawa su ma su yi abubuwan yadda yake amma nan da yayi kawai shikenan abun mutane suna cikin duhu ne
shi ka san daukan mataki koko a faɗe shi ga radio wani abu ne kuma a aiwatar da shi ya yi amfanin talakawa wani abu ne na daban mafi yawancin shi ne abba a samu to ko yanzu shi ne muka gudun a ambaci abu a ce gashi za a yi amma a wayi sahiya ba a yi shi ba ko kuma a yi shi a rage muna kira ga gwamnati waɗannan matakin ne da ya hurta matakin ne waɗanda za su kare ma 'yan ƙasa raɗaɗin wanga ciwo ko kuma irin abin da zai aihuwa bisa tattalin arziki tunda ka gani yau manya-manyan kamfuna ma sai sun jiya ga jikinsu balle shi talaka wanda ka hito waye nema abin da ya ci abu ne wanda dole sai an sa ido an sa komiti wanda zai kula da aiwatar da irin waɗanga mahimman niyya da aka ɗauka domin ta amfani talaka yanzu haka talaka suna jiran su gani ƙasa takamaimai abin da an ka ce za a yi kaga wasu ƙasashe abinci ma aka buga gidajen mutum ana sa musu kenan tun da mu ba ta kai can ba tun yanzu tun mutane na iya karɓa a rarraba mu mutane abinci su aje cikin gidaje tun da ba sa abin da Allah zai shi ba a ɗauki matakin ne ka 'yan kasuwa su ƙara ma abinci kuɗi ko kuma ka su ƙara musu abubuwa na masarufi kuɗi.
A jawabin farko da ya yi wa al'ummar Nijar a tsakiyar watan Maris shugaba Isuhu ya ɗauki matakin rufe makarantu da gidajen cin abinci da na sinima da na shan barasa da dukkan wuraren nishaɗi da nufin daƙile yaɗuwar cutar COVID-19 kafin daga bisani a rufe tashoshin motocin jigila matakin da tuni ya haddasa damuwa a wajen masu harkoki a irin waɗannan wurare.
Yanayin kasuwa da ya canza sosai don kasuwa wani in ba tashar na abu da wani karo kasuwa sai dai a hankali sai dai a ce an gode wa Allah amma da yanayin kasuwa ya canza sosai bisu ba jama'a kowa da Allah da ya kawo sauƙin lamari ko ba gaskiya ba muna fatan dai Allah ya zaba mana abin da ya alheri muna fatan dai nan gwamnati ya ga alhakin talaka ya ga inda ya kamata ya da a shiyo kan lamari a samu abu da kasuwanci abun ya sauka sosai
bayan an liƙe wannan tasha gaskiya duk inda ayyukan mu suke du dan kasuwa dan da cikin kasuwa nan sun ji ga cikin su suna ganin abun nan ya sanyi tunda wanda duk a cikin tasha da inda ya zan babu mota mai tahiya da kinan kun bai da wani kuraji cikin aikin shi tunda mu aikin mu da baki muke shi kwarai kenan tunda babu baki kuma aikin namu za mu ganin ya sanyi ko ina yanzu duk wanda a cikin tasha nan in ka tambaye shi kina jin labarin lalle inda dan kasuwa na yana cewa ji ga jikin shi kan wannan ruhiya da hankali eh abinda muka fata kuma Allah da ya kawo mana sauki kuma Allah ya koma kasashen duniya duka saukin wannan alamar eh mun san lalle gaskiya ne jikiya mun sani eh mun san wannan ba laihin kowa ne ba lalle ne abinda shahidi duniya eh kenan tunda ya shahidi duniya ko ina eh ba mu cewa dan ne an ka jike
kawo yanzu a birnin Yamai ne kawai aka gano bullar wannan cuta ta corona dalili kenan hukumomi ke daukar matakan daƙile wannan annoba don kaucewa yaduwar ta zuwa sauran jahohin kasar ta hanyar matakan hana taron jama'a irin su zuwa wuraren ibada ko taron bukukuwa da na jana'iza da dai sauransu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga wannan sakon.
Cutar coronavirus ba ta da magani, Idan kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar,
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangan jiki ya tsira.
Shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waƙar.
Wasanni a takaice.
Harkokin wasanni na ci gaba da fuskantar aiko a dukkan fadin duniya yanzu haka sanadiyar allobar cutar gama duniya ta coronavirus ko kuma COVID-19. Kodayake a ranar Litinin da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta kasar Jamus ta soma a tsaye inda ƴan wasan na coach Lucien Favre ke training mutum biyu-biyu a bisa shilayen kungiyar ko a cikin ɗakin motsa jiki domin rage hatsarin yada cutar gama duniya ta coronavirus ko COVID-19. Sai dai ba Borussia Dortmund ta kai bace a kasar ta Jamus ta soma wannan atisayen domin ko kungiyar kwallon kafa ta Augsburg ta soma wannan atisayen kwanaki tar da sunka gabata. Haka ma kungiyar kwallon kafa ta Leipzig dai a kasar Jamus da kungiyar kwallo ta Wolfsburg duka a kasar ta Jamus ta suka soma atisayen a makon jiya sun dakata bayan kwanaki daya suna motsa jiki saboda hukumar kwallon kafa ta kasar ta Jamus ta bada sanarwar cewa sai ranar 30 ga watan Afrilu mai kamawa za a koma teburin kakar kwallon kafa ta kasar Jamus Bundesliga. A kasar Biyolorisi da nahiyar Ture ana ci gaba da wasannin kwallon kafa duk da wannan larurar ta cutar gama duniya ta coronavirus ko COVID-19. Kakar wasannin ta kwallon kafa kasar ta Biyolorisi ita ce ɗaya tilo yanzu haka da taimaka na nahiyar Turai. Wasannin da ɗan Afirka ke halarta ciki hadda Mumoyan Sane ɗan kasar Guinea Conakry ɗan shekaru 22 da haihuwa wanda ke bugawa club ɗin FC Islot. Shiku mai horar da kungiyar kwallon kafa na Equatorial Guinea yanzu haka yana kafe a Malabo babban kasar inda aka saka dokar zama gida dole saboda larurar cutar gama duniya ta coronavirus ko COVID-19. Sebastian Mine na ci gaba da kira ga hukumomin kasarsa ta haihuwa cewa da kasar Faransa da su dawo da shi daga ga kasar ta Faransa tare da sauran Faransawa da ke can kasar ta Equatorial Guinea yanzu haka saboda wannan cutar ta coronavirus ko COVID-19. Shi dai Sebastian Mine mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Equatorial Guinea ya horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Kenya a watan Mayu shekara ta 2018 zuwa August shekara ta 2019. A nasa bangaren Emmanuel Adebayor dan kwallon kafa dan kasar Togo yanzu haka yana kargame a wani hotel a Cotonou na kasar Benin tare da mutane 84 da suka yi balaguro tare da shi a cikin jirgi guda daga kasar Paraguay inda yake buga club din Olympia. Emmanuel Adebayor dan shekaru 36 da haihuwa ya buga wasan karshe na Champions League na club din da suka kasance zakaru a nahiyar Turai a shekara 2004
tare da club din AS Monaco na kasar Faransa dan wasan ya buga ma kungiyoyin kwallon kafa na Arsenal da Tottenham kamin ya koma a cikin watan Fabrairu shekara ta 2019 a club din Paraguay na Olympia dake garin Asunción club inda ke rike da kamben zakaran teburin kakar kwallon kafa na kasar Paraguay na shekarar da ta gabata a wani labarin na daban dan wasan kwallon kafa na kasar Kamaru Alex Song Tony ya ce ya kai club din sa na FC Sion na kasar Switzerland ko Swiss ara bayan da club din ya ce ya kore sa Alex Song ya ce hakan ta faru ne bayan sun kammala wani wasan sada zumunci a ranar Juma'a 13 ga watan nan da muke ciki na Maris kuma ya ce da komawar su sai shugaban club din nasu na FC Sion ya aika musu da wani sako ta WhatsApp cewa akwai wata takarda da kamata su sanya wa hannu ta rage musu albashi zuwa euro 12,000 a kowane wata wannan ko sanadiyar halin da ake ciki na duniya na cutar gama duniya ta coronavirus ko covid-19 babu wata tattauna inji Alex Song akan wannan maganar alhali ko kungiyoyi daban-daban na duniya ana tattaunawa wa juna har a cimma matsaya mu kuma da muka ga haka sai muka kira ta ba hannu a wannan takardar abinda sa club din ya ci ya sallame mu Alex Song dan kasar Kamaru ya ce to ni lauyoyin sa suka kai karar club din FC Sion na Switzerland da gaban hukumar kwallon kafa ta FIFA wadda suke neman ta kwato musu haƙoƙin su tunda akwai yarjejeniyar ta hada su da wannan kungiyar Haruna Mamman bako na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger
kuma dalla a gaida Haruna Mamman bako Masu sauraro kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Hadiza a takaice duk da nasarorin da ake samu a kasashen China da Korea ta Kudu a yaki da cutar COVID-19. Ƙungiyar lafiya ta duniya WHO a yau Talata ta ce har yanzu dai yankin na da sauran aiki a gaba dangane da annobar ta coronavirus. Kungiyar kamfanonin sufurin jiragen sama a yau Talata ta yi gargadin cewa kamfanonin jirage a fadin duniya ba za su farfado daga komada mafi girma da suke fuskanta ba har sai zuwa ƙarshen rufin wannan shekarar. Kana kuma farfadowar kan iya kasancewa na dan lokaci idan annobar corona ta sake juyowa har aka samu ƙaruwar annobar ta hunturu. Rikicin da ake yi a tsakanin ƴan awarin Kamaru da dakarun sojin ƙasar ya shafi rayuwar kimanin mutane miliyan 2 inda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane ya kuma raba wasu ɗaruruwan dubbai da muhallansu. Da dama daga cikin waɗanda rikicin ya tarwatsa suna zaman gudun hijira a Duwala inda suke zaune cikin cunkoso a ƙananan ɗakuna da ake shan wahala kafin a samu. Afirka ta Kudu ta kaddamar da wani gagarumin shirin gwaji na cutar coronavirus. Yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya zarce 1,000 adadi mafi yawa a kowace ƙasa a nahiyar. A daren jiya Litinin shugaba Cyril Ramaphosa ya bada sanarwar cewar a cikin 'yan kwanakin nan ma'aikata kiwon lafiya a ƙalla 10,000 za su rika bi gida-gida don gudanar da gwaje-gwajen cutar ga al'umma. Tuni dai ƙasar Afirka ta Kudu ta ɗauki matakin hana shige da fice na tsawon kwanaki 21 da nufin kawar da cutar. 'Yan sanda sun kama mutane da yawa da laifin sabawa dokar hana zirga-zirga. Ramaphosa ya bayyana cewar an tabbatar da mutane 1,326 sun kamu da kwayar cutar a ƙasar Afirka ta Kudu kuma mutane 3 sun mutu. Zuwa yanzu dai an samu mutane sama da 5,000 da ake da tabbacin cewar sun kamu da kwayar cutar a daukacin nahiyar Afirka kuma mutane 173 ne suka mutu.
Thomas sauraro baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lagos Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.